Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ki iya kawo muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kawo mu ta hanyar sadarwar internet da lokacin da aka suta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Laraba 18 ga watan Oktoba shekara ta 2017. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamo ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga karin labarai.
Fada shugaban Amurka ta White House ta maida martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun ƙasar, za ku ji dalili. Dagaran Iraki sun kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen haƙar mai daga hannun Kurdawa. Sannan kwararar da 'yan gurin hijirar Myanmar ke yi zuwa Bangladesh ta ragu a ranar Talata, yayin da hukumomin ƙasar suka fara tantance sabbin jama'a da ke isa ƙasar.
Kanin labaran kenan aka ji. To, bayan labaran duniya, za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alƙawarin ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin Niger Delta.
Masana da wasu wanda suke ganin al'amarin 'yan Niger Delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwanta musu da hankali ba, ba zai ishe su ba.
A jamhuriyar Nijar kuma, ƙungiyar mutanen da ke fama da cutar dajin jinin daji ke jan hankulan al'umma game da muhimmancin gwajin jini.
Cuta ke kodaushe ana so a yi aunan jini wata uku, wata shida zuwa shekara. In mutum bai da hali, ya gare shi.
Haka kuma, za ku ji yadda wata ƙungiya ke fafutukar ganin an mayar wa da Najeriya kuɗaɗen da aka fitar ƙasashen Turai aka ɓoye, sai kuma shirin demokuraɗiyya a yi wanda Sahabi Imam Aliyu zai gabatar. Amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta maida martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramtawa wasu ƙasashe shiga ƙasar, umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. Wannan hukunci mai cike da haɗari da kotun gundumar ta yanke ya daƙile yunkurin da shugaba Trump ke yi na tabbatar da tsaron Amurkawa da kuma ɗaukan matakan tsaro mafi ƙanƙanta na hana shiga Amurka, wata sanarwa ta fara da White House ta ce jim kaɗan bayan da alƙali Derek Watson ya yi watsi da umarnin da shugaba Trump ya bayar na hana wasu matafiya daga ƙasashe shida shiga Amurkan, saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su iya daidai da matakan tsaron Amurka. A nata ɓangaren, ma'aikatar shari'ar Amurka ta kwatanta matakin kotun a matsayin kuskure, tana mai cewa za ta ɗauka ƙara cikin gaggawa. Da ba don wannan hukuncin kotun ba, da umarnin na shugaba Trump ya haramtawa matafiya daga ƙasashen Chadi da Libya da Iran da Somalia da Siriya da kuma Yemen shiga Amurka.
Sannan hankali dakarun Iraki sun kutsa kai cikin arewacin ƙasar ranar Talata, inda suka kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen harkar mai daga Kurdawa, lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa ƙasar kansu. Kwana guda bayan karɓe ikon Kirkuk, birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda, dakarun Bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da ke kewayensu, wanda hakan ya sa Kurdawa suka ja da baya ba tare da nuna wata tarjiya ba. Filayen haƙar mai na Bai Hassan da Avana su suke samar da gangar mai kusan 250,000 a kowace rana daga cikin 650,000 na gangar mai a yankin Kurdawa mai cin gashin kansa, ya yake fitarwa zuwa ƙasashen waje domin samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansa. Kuma wannan galaba da aka samu a kansu babban koma baya ne ga fannin tattalin arzikinsu na neman ɓallewa daga gwamnatin tarayyar Iraq. A watan da ya gabata ne, Kurdawan suka gudanar da zaben raba gardama domin kafa ƙasar, zaben da hukumar Bagdad suka ce haramtacce ne. Amurka ta horar da dakarun Iraki da mayakan Kurdawan Peshmerga, inda takan haɗa kai da su domin yakar ƙungiyar ISIS. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya ce Amurka ba tafi bayan kowa ba, yayin da ake kai ruwa rana akan shugabanci a arewacin Iraki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taba ganin barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a ya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki. Abu ne da ya fito karara cewa muna fuskantar barazanar ɗan ta'adda masu tsananin kishin Islama. Wannan barazanar na da fuskoki da dama, tana bayyana a hankali akan wani mizani da ba mu taba gani ba. Amma kuma mu ma ta irin wannan salo muke mai da martani, inji shugaban hukumar ta MI5 Andrew Parker. Ya kuma kara da cewa sun lura da wani irin bunƙasa da barazanar ta yi a wannan shekara, inda aka kashe mutane 36 a harare daban-daban a biranen London da Manchester. Akalla harare 20 muka daƙile cikin shekaru 4 da suka gabata, kuma da an daƙile wasu da dama da irin matakan gaggawa da muke ɗauka tare da 'yan sanda, a cewar Parker. A watan da ya gabata ma, wani ƙaramin bom na haɗin gida ya raunata akalla mutane 30. Wannan hari shine na 5 da 'yan ta'adda suka kai a Burtaniya a bana.
Kwarar da 'yan gudun hijirar da Myanmar ke yi ya ragu a jiya Talata, yayin da hukumomin ƙasar Bangladesh suka fara tantance sabbin 'yan jinsin Rohingya da ke isa ƙasar, lamarin da ya haifar da tsaiko ya kunwar mutanen da aka yi kiyasin sun kai 15,000 a wani yanki mai kududdufi ba tare da ababen more rayuwa ba, in ji wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya. Hare-haren akan 'yan ƙabilar Rohingya a arewacin jihar Rakhine ya samu asali ne bayan afkawa wasu ofitoshin 'yan sanda 30 da 'yan gwagwarmaya kungiyar Arakan Rohingya suka yi a ranar 25 ga watan Agusta. 'Yan gudun hijirar da aka yi kiyasin sun kai 582, waɗanda kashi 60 yara ne suka isa Bangladesh, a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tana mai cewa an samu sabbin masu kwarara zuwa ƙasar a daren Lahadin da ta gabata. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce wasu sabbin hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar sun nuna an ƙona baki ɗaya ko kuma rabin ƙauyukan 288 a jihar Rakhine. An kuma zargi dakarar Myanmar da aikata kisan ƙare dangi da fyaɗe da kwashe kayayyakin jama'a da ya dasa nakiyoyi a hanya domin hana mutane komawa gidajensu. Wani rahoto da jirgi mara matuƙi na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka ya nuna dubban 'yan ƙabilar Rohingya sun yi layi na tsawon kilomitoci a wani yanki da ke zagaye da kududdufai a kudancin Bangladesh.
Cikin kakkausan lafazi, Amurka ta yi allawade da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida mai suna Daphne Galizia, wacce ke binciken wata badaƙalar cin hanci da rashawa a gwamnatin ƙasar Malta. Wannan hari ragwanci ne wanda ya ɗauki ran hazuƙa kuma jarumin 'yar jarida, wacce ta sadaukar da rayuwarta wajen tabbatar da bin doka da oda da kuma bankaɗo cin hanci da rashawa. Mai magana da yawun majalisar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta faɗa a jiya Talata. Ta kuma ƙara da cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta amsa gayyatar da Prime Minister ƙasar ya yi mata na neman taimakon Amurka a binciken kisan. Baya ga haka, akwai ƙwararru masu binciken ƙwaƙwaf 'yan ƙasar Holland da suka isa ƙasar ta Malta domin taimakawa. Wani harin bom da aka kai a ranar Litinin ya tarwatsa motar Galizia jim kaɗan bayan da ta bar gidanta, lamarin da ya sa motar ta kama da wuta ta kuma saki hanya ta faɗa wani fili. Ɗan Galizia yana kallo motar mahaifiyarsa ta fashe, amma babu abin da zai iya yi a lokacin domin ya cece ta.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alƙawarin ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin Niger Delta. Shugaban ya yi wannan jawabi ne a lokacin da ya rattaba hannu kan ƙudurin dokar kafa wata jami'a da za ta yi nazari akan ilimin albarkatun man fetur a yankin Niger Delta. Ko menene muhimmancin kafa jami'ar? Ga ta bakin Dr. Usman Muhammad a rahoton Umar Faruk Musa da za ku ji.
Masana da wasu wanda suke ganin al'amarin 'yan Niger Delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwantar musu da hankali ba. Ba zai ishe su ba, ba mutane ne waɗanda za su kwantar da hankalinsu ba. Gobe ma za su kawo wani fitina su ce a yi masu don ne, domin daga baya an gani sun yi da yawa. Misali, akwai wani Institute for Petroleum Studies, wato wani irin cibiya ne na koyon karatu na mai da sarrafa mai, wanda aka yi a can kuma aka yi a Kaduna a hanyar Rigacikun. Wannan institute din an gina shi sosai da kuɗaɗe, makudan kuɗaɗe, amma kuma yanzu an bar shi ya lalace, sun ki su bari ya dawo na arewa. Shi yasa wasu suke tambaya, to shi wannan makaranta da aka zo aka yi aka zubar da shi Kaduna, shi kuma a me yake?
Dr. Usman Muhammad kenan, malamin jami'a kuma mai nazari akan sha'anin ilimi a tarayyar Najeriya. A waje daya na tuntubi Farfesa Almustapha Usuju, wani mai sharhi akan al'amura a Najeriya, domin in ji ko kafa wannan jami'ar zai kawo ƙarshe ko ragewar cigaba da tashi-tashin hankulan da ake samu a yankin Niger Delta.
Wannan abu ne da mutane da ke wannan yankin za su yaba ma wannan gwamnatin, musamman in ka duba a baya, ba tun yanzu ake maganan wannan jami'a ba, ya dade ana maganan wannan jami'a ta Apple. Wato ya rage wasu abubuwa wanda gwamnati ke kashe kuɗa maƙudan kuɗaɗe wajen fitar da mutane waje domin yin nazari ko koyin karatu a wannan fanni na man fetur.
To amma wasu na ganin cewa shagwaɓawar da aka yi wa al'ummar Niger Delta kamar ta yi yawan gaske, an gina musu hukumomi guda huɗu, an yi musu tsari na ba su tallafi na musamman tun zamanin gwamnatin marigayi Umar Yar'Adua. Ga shugaba Buhari zai share da gwalin mai gurɓataccen mai a wannan yankin, ga wannan jami'ar ga kaso mai yawa da suke samu daga asusun gwamnati akan kuɗaɗen shigar da Najeriya ke samu, wannan bai kuma hana suka ci gaba da bijirewa ba. An yi wannan jami'ar kana ganin za ta burge su kuwa?
Eh, to in ka duba abubuwa da dama wannan gwamnatin baya ma bace ba, in ka duba ko da shi share gurɓataccen man fetur din nan, ai kamar hukunci ne na Majalisar Dinkin Duniya wanda ake nema a kaddamar da shi, wanda aka ki kaddamarwa a waccan gwamnati ta shuɗe, wacce kuma gwamnati ce wanda mutumin da ya fito daga wannan yanki yake jagoranta, amma ba su ba wannan gwamnatin ta shuɗe.
Farfesa Almustapha Usuju kenan a tattauna da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da kafa wannan jami'a zai yi a yunkurin da gwamnati ke yi na ci gaba da hana tada zaune tsaye a yankin na Niger Delta. Umar Faruk, Musa Murar Amurka, a Abuja, Najeriya.
A gai da Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar kuma, mutanen da ke fama da cutar dajin jini na ci gaba da jan hankalin jama'a game da muhimmancin gwajin jini. Wakilin Muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aika mana ƙarin bayani.
Wanda muna tammaha cutar da ke gare sun fiye mutum 200, akwai 7 wanda suka rigaye mu gidan gaskiya, inda shi da daren wajen ƙarfe 10 an kirayi ne, akwai wata wanda shi ta rasu gidan likita. Kenan ciwo ne wanda ke da kwai shi gaskiya ne, kuma akwai shi a kowa ana ke da shi nan Niger.
Dr. Andiya Abdullahi kenan, wani ƙwararren likita da ke kula da masu fama da cutar dajin jini a babbar asibitin Yamai, yana mai bayanin ɓarnar da cutar dajin jini ke haddasa wa jama'a a halin yanzu, lamarin da ya sa masu fama da wannan matsala haɗa gwiwa da likitoci don kafa wata ƙungiyar yaƙi da cutar dajin jini ta hanyar ayyukan faɗakarwa. Malam Bukari Aliyun shi ne shugaban riƙon ƙwarya na wannan ƙungiya.
Cuta ke kodaushe ana so a yi aunan jini wata uku, wata shida zuwa shekara. In mutum bai da hali ya gare shi, to ƙungiyar shi ke zamne da shi don ya yi tattali, ya je wurin hannu da shuni a gani inda za a samu abun da za a tallaha ma wani masu rashin lafiya. Gaskiya wani mai rashin lafiya, wani ɗan gidansu ma sun yaye shi, ba su ma kula da shi. To mu muna nan zamne don mu tituro wayannan mutane, don mu ba su espoir na rayuwa.
To shin koya za a gane alamomin wannan cuta? Tambayar kenan da na yi wa Dr. Andiya.
Alamomin da ke sa a gane ta su ne mutum ya washe gari, kamar yaji gajiyar wadda in ya ta yi kwanta hallau in ya komo ba ta tahiya. Na biyu, mutum iya ramewa sai ga jikin shi ya yi ta shanyewa. Na uku kuma, muna ganin mutane da ke zowa sai ku ce muku suna yawan zuwa da dare. Na hudu, a yawan mutane su ce jikinsu ba su jin daman cikinsu in sun taba akwai wani kwalolo jikin ciki wajen hannun hagun. Irin wanga abu in mutum ya ji shi a jikin shi ya tafi ga likita a ta ai dauke shi a gani ko me kenan.
Matsananciyar tsadar magani da rashin sa a kasuwannin kasashe masu tasowa ita ce matsalar da tafi cinyewa masu fama da dajin jini tuwo a ƙwarya. To amma a dalilin fafutukar da kungiyar ta sa a gaba, an fara samun magunguna kyauta daga kungiyar Max Foundation dake Amurka. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahi.
A gai da Sallamu Mana Barma. A wata ziyara da shugaban ƙungiyar SISLAC mai tabbatar da adalci da shugabanci na gari, Awal Musa Rafsanjani ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa. Abokiyar aikin Maryam Dauda ta zanta da shi, ta kuma fara tambayarsa dalilin zuwansa nan Washington.
To, babban abin da ya kawo Washington shi ne mun ga kan cewa akwai kuɗaɗe da dama da aka sace na Najeriya, waɗanda kudaden nan an ajiye su ne a kasashen America da Turai da kuma wasu kasashen Asia saboda haka babu wasu cikin kungiyoyi masu kishi da suke fafutukar a dawo da kudaden nan dan ayi wa jama'a aikin da aka saci kudaden nan da su saboda haka shine muka zo da farko muka kafa kungiyar nan a wannan America din nan muka yi mata register dan izamanto duk abin da zamu yi shi a cikin dokar kasa ta America take saboda haka mun yi register na SISLAC anan kuma muna fafutukar yakin taimakawa gwamnati da ƴan Najeriya kan cewa dukiyoyin da ƴan siyasa ko kuma wasu barayin a Najeriya marasa kishi suka sata suka zo suka ajiye anan a dawo da kudaden nan zuwa Najeriya a yi wa mutane aiki na wajen bangaren ba da ilimi a yi amfani da kudin wajen bangaren kawo ruwan sha da kuma gyara hanyoyi
to game da batun kudaden nan da wasu ke sata daga gwamnatocin kasashen su musamman Afirka suna kai su kasashen Turai ko kuma su kawo su Amerika shin me ke kawo cikas ne a wajen gwamnatocin waɗannan kasashen su dauki waɗannan kudaden su maidawa gwamnatocin waɗannan kasashen shekara da shekaru kenan ana kan abu daya amma har yanzu ba a yi wani abu ba
akwai matsaloli da dama saboda suna amfana da waɗannan kudaden da aka sato aka zo aka kawo kasashen su dan a bunƙasa tattalin arzikin su saboda haka riba suke ci ko kuma kudaden nan ma a ƙarshe ma dai kwacewa ma suke daga wajen waɗanda suka sato kudaden nan daga Najeriya ko kuma daga Afirka to kinga wannan duka 10-20 ne ka hana kasakka kudin da za a yi wa jama'a aiki ka kawo Turai ka kawo America su ma kuma sun hana ka to dai kenan sa'annan na biyu babu wani cikakken tsari tsakanin Najeriya ga ita misali ƙasar Amerika waɗanda za a iya taimakawa don a tabbatar da kan cewa akwai dokar da za a mai da kudaden da aka sato daga Najeriya zuwa Najeriya daga Amerika to yanzu ɗaya daga cikin cikas da muke da shi shine har yanzu Najeriya ba mu da ma ambassador babban wakilin jakada a ƙasar Amerika to ba ta yanda za a irin wannan batu a yi shi ba tare da cikakken wakilin ƙasa ba saboda haka muke kira da shugaba Muhammadu Buhari duk yanda zai yi kokari ga cewa an samu cikakken babban ambassador a Najeriya a Amerika
Awal Musa Rafsanjani kenan a hirarsa da Maryam Dauda har yanzu dai ina tare da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:18 na dare ga shirin mu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin shugaba Buhari ya taka tsarin mulkin ƙasa ne da yana da kansa ministan harkokin mai lauya Olisa Agbakuba yace kuma abin da zamu duba kenan cikin shirin a yau Jama'a sarwa assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya Ranar Litinin wasu jaridun Najeriya suka buga labarin cewa tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Olisa Agbakuba ya kai karar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gaban wata babbar kotun kasar yana neman kotun ta fassara masa matsayin shugaban a tsarin mulki kuma ko yana da hurumin rike mukamin minista wanda a fahimtar Olisa ba shi da wannan iko Mr Agbakuba ya ce sashi na 138 ya haramta shugaban kasa rike wani mukami da za a iya biyan shi albashi ko rike wani mukami a majalisar zattaswa domin haka babu dama ya rike mukamin ministan mai kan haka ne na tuntubi masanin shari'a barista Modibo Bakari domin jin abin da sashi na 138 tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dangane da haka
tsarin mulkin Najeriya a sashi na 138 yana nuna cewa shugaban kasa shi yake da iko na zantarwa wato ta fanni executive wanda aka yi tarinsa a sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya to a wannan shugaban kasa wanda aka kafa ofishin sa gargacin sashi na 130 na tsarin mulkin Najeriya shi yake da iko gabaki daya dungurungu wanda yake iko sa ne yake rarraba ma ministoci wanda aka kafa ofishin su a gargacin wannan sashi na 138
to idan haka ne
shine yake ba minister aikin da ya dace da kuma aikin da ya cancanta a lokacin da ya ga dama
to idan haka ne menene Mr Agbakuba ya dogara da shi na cewa wannan sashi na 138 ya haramta wa shugaban rike kowane mukami banda mukamin sa watakila na ofishin shugaban kasa
yana dogarowa ne ina ji akan sashi na 147 karamin sashi na biyu wanda yake nuna shugaban kasa ba zai karbi wani aikin albashi a sa'ilin da yake kan karagal mulki a wa'adin sa na shugaban kasa ko kuma ba zai hada wani mukami da mukamin sa wanda ake kira executive office to amma tsarin mulkin Najeriya yana da wani abu ba za ka dauki sashi daya ka ware shi a cikin sassa gabaki daya ba sai in sashin zai iya wadatar da bukatar da ake nema a lokacin amma in ba haka ba idan aka samu sashi daban-daban suka faɗi abubuwa daban-daban dole sai a hada sassan gabaki dayan su sai a fassara su don a samu manufar da ake nema idan kuma ba a samu haka ba to sai a nemi wanda za a rinjayar akan wani idan ba a samu ba to sai a nemi mafita a wasu dokokin kasa idan ba a samu sai a jingina da dokokin gabaki daya sai lokacin da aka samu mafita to wannan na ɗaya kenan ta bangaren tsarin mulki don haka shugaba Buhari yana da wannan ikon sa da na rike mukami sai dai kuskuren da aka samu shine bai kamata da ashe ya ayyana cewa shine shugaba minista na harkokin mai to shine yake samun cewa wasu suke cewa dole da ya je wajen shugaba da majalisar tarayya ta kasa domin tattantan shi kaman ko ainihin ministoci ne to amma sun manta cewa waɗannan nada su yayi shi kuma ai zabe ne ba da aka rantsar da shi dalilin zabe ne yazo kuma kuri'ar da su suke kadara suna wakiltan jama'a shi kuri'ar da ta kawo shi ma a bisa ga hasashe ko kuma alƙaluma na wanda suka sani hisabi ai suna iya fin ma kuri'an duk majalisar ma inda an tara su
ka dan tabocewa kaman akwai dan kuskure da akai kuskuren cewa shine ayyana shi a matsayin minista shine kuskuren kuma anan in muka la'akari da wannan bayani da kai baka ganin cewa shi Olisa yana da gaskiya tun daga shugaban ya karbi mukami tunda ya karbi mukami kuma koda bai karban albashi alama ce ta cewa yana rike da aiki banda ofishin sa na shugaban kasa
hadda ma mataimakin sa wanda ofishin sa gargacin sashi na 141 duka shi yake ba su aiki to amma shi Olisa akwai wata damuwa da na daya dai wannan damuwar ko kuma wannan kuskuren da aka yi ba zai wato rusa abinda ake so a cimma wannan ba koda ya ayyana kansa a matsayin sa na ministan mai ko bai ayyana ba yana da iko ya gudanar da wayannan ayyukan sa'annan akwai minista karamin minista a gargashin wannan ma'aikata sa'annan kuma koda ma babu din babu ma bai ayyana ba yana iya yin aikin to yana da zabi yanzu ma yace kawai to babu ma wannan ofishin minista din magabaki da kamar yanda shugaba Obasanjo ya taba yi a lokacin da yake kan mulki amma shi Olisa Kabuka inda yake samu artabu ba a wajen ko sahihin ko akasin tsarin mulkin Najeriya akan maganar sa ba shi inda yake samun damuwa shi akwai wani abu da muke kira a doka wato local standard hurumi na tsaya ko kuma a wani matsayi menene interest ko kuma menene abinda zaka iya rasa ko kuma abinda zaka iya samu fiye da wadansu yan Najeriya wanda suke kake matsayi da su
kana nufin a matsayina na dan kasa in naga abinda aka yi wanda nake gani ya saba tsarin mulki ba ne da hurumin in tafi kotu in nemi fassara ko kuma in ce kotu tai wani abu akai
yana iya yiwa idan kana da menene zaka rasa fiye da wayansu yan Najeriya ko me zaka samu a sanadiyan wannan ko me tasirin sa akan ka ko akasin sa akan ka fiye da wayansu yan kasa to kana iya zuwa amma in ba zaka iya tabbatar da wannan ba ko kana kuma wakilcin yawan jama'an da suka rinjaya a ƙasa a madadin su kake zuwa da kuma izinin su to ba za a saurare ka ba domin akai haka ai kowa na iya tinkarar kotuna ba za ma mu samu wurin da za ko gurbin da za mu iya tsayawa ba a kotu ai
barista da yake muna magana mai ba za ka rasa jin rikici da ke akwai tsakanin karamin minista a ma'aikatar man fetur da kuma director na NNPC wato Baru baka ganin watakila cewa akwai shugaban kasa yana minista bai da lokacin ma ya maida hankali ainuka abin da ke faruwa a wurin banda haka an nada babban jami'i mai kula da ma'aikata a ofishin shugaban kasa Abba Kiyari yana cikin wakilan wannan ita hukuma ta NNPC ga kuma karamin minista wannan na daga cikin abin da suke kawo rudani a ma'aikatar ba
ai ba zai rabu da gudan ba ko ya da shi tunda wa'adin sa na mulki kuma rantsuwar da ya kama ofis na daukar shine mai daukar nauyin abun da zai faru a kasa musamman a gwamnatance daga ko ya ajiye wannan mukamin ko bai ajiye shi ba ai ba zai rabu da gudan Najeriya ba sai lokacin da ya gama wa'adin sa lafiya
to
dan haka ajiye mukami ko rashin ajiye shi ma kaman wato za a cewa ma da yake an samu dambaruwa in ya je mu gane kamar abdication ake kira of responsibility wato ya gudu kenan baya son ya tsaya ya warware matsala kuma wanda alhali ko da ma baya da wannan mukamin ko baya ciki ma idan rikima ta kaure irin wannan dole ne shugaban kasa ya fito fili ya warware matsala domin shine aiki yana ta a kansa a bisa ga rantsuwar sa na office al'adar mulkin Najeriya
ganin zarge-zargen cin hanci da shawa tsakanin karamin minista da kuma shi group managing director ko kuma babban director na company NNPC na cin hanci da rashawa ke sai kuma ake cewa shugaban kasan ya ce shi karamin ministan da je su hada kai su yi aiki tare da wannan ba tare da an ga yan Najeriya gaskiyar zarge-zarge na cuwa-cuwa da ake zargi tsakanin su jama'an biyu ba rashin wannan maganar baka gani zai iya tauye yaki da cin hanci da rashawa da shugaban yake ikrari shi yasa gaba kuma yana daga cikin dalilai da sa yan Najeriya suka zabe shi
eto ka san bincike idan ana yin sa a hukumance ba dole sai an bayyana jama'a ga binciken da ake ba domin shi kansa tsarin bincike ma ai asirci a bincike shi da yake sa shi maburin da ake so a bincike ba bayyanawa jama'a gabaki da muna bincike abu kaza ba
to amma mun san shugaban ya kafa committee na abinciki sakataren gwamnatin sa wanda aka dakatar daga bakin aiki Babacir bayan ya dawo an mika masa wannan rahoto yanzu kuma an tasan ma kusan wata biyu shiru kake ji dangane da wannan rahoto har yasa wadan suke zargin cewa wannan
lalle akwai damuwa rashin bayyana wannan sakamakon abu na korafi ne kware da gaske to amma kuma garka manta doka bata ce ga wa'adi wanda shugaban kasa ya kamata ya dauki mataki akan irin wannan rahoto ba na ɗaya kenan na biyu kuma har yanzu ba a ji labari an maida su akan office nasu su suke gudanar da ayyukan su ba na uku ba a ce kuma rahoton nan ga an a yanzu an ajiye shi ba za a yi amfani da shi ba don haka kuma na hudu an san cewa lokacin da aka yi wannan abun mutumin nan ya dade shi shugaban kasa baya kasa to tunda baya kasa ya dawo kuma rahoton nan ba za a ce yana daga cikin wato priority list wanda ayyukan da za a fara kaddamar da su akan waɗansu ayyuka ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista Modibbo Bakari da kuma Chibahiro Dodone wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabo Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Fada shugaban Amurka ta White House ta maida martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramtawa wasu ƙasashe shiga ƙasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. Wannan hukunci mai cike da hadari da kotun gudunmawar ta yanke ya dakile yankurin da shugaba Trump yake yi na tabbatar da tsaron Amurkawa da kuma daukan matakan tsaro mafi kankanta na hana shiga Amurka. Wata sanarwa ta fada White House ta ce jim kadan bayan da alkali Derek Watson ya yi watsi da umarnin da gwamnatin Trump ta bayar na hana wasu matafiya daga kasashe shida shiga Amurka saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su yi daidai da matakan tsaron Amurka. Sana'an hankali dakaran Iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar a ranar Talata inda suka kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen hakar mai daga Kurdawa, lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa kasar su. Kwana guda bayan karɓe ikon Kirkuk, birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda, dakaran Bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da kewan su wanda hakan ya sa Kurdawa suka ja da baya ba tare da nuna wata turjiya ba. A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taba ganin barazana irin wannan ba.
To madalla, masu sauraron mu, anan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin, sai kuma Chibahiro Dodone wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Jimi. Ni Sarfil Hashin kuma ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan. Assalamu alaikum.